إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سادوا. أولا مجلسنا كرنت لتاف الكافي نا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، وأن مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي إسلامي تراس أنا قرم مدوغري جهر برنو. درس منا يو درسينا دلي نرسينا 24 يومنا بكوي قوات الجمعة الثانية شكرا دبو ديدا دلي هدود 42 هجرة ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة، وان ديدا سيدا 20 قوات الآية شكرا دبو بيو دا 20 الآية. درس ديه قباتا من طيا أكان قدم مالا ويكره الأكل من أعلى السرير وإنما يأكل من جوانبه وأسفله. من بيان أكان ونا أبن لأكي صوشين إذن زأتي أبنتي كر أتي ثكير أبنتي كر أتي لك ثكير أبنتي أتي لك جيفي جيفي دومين البركة ناسوكا أتكير تو إذا أكلت ثكير تو البركة تاينكي to matukar ana cin gefe gefe albarka tana soka har a gama me cin abincin ba a rabu da albarka ba. Sai zamu ci gaba daga inda malam yace wala ba'sa bi ta'amil fujaati ma lam yurtasad. Mun ba da aiki ko mun yi tambaya me ake nufi da ta'amul fujaa, a ji ai bincike me aka samu. Wani fara daga dama a bangaren dama ba kowa a sabu yamin yawa ya sa hannu to awan litafi ka gani haka
akwai hadisi jami'a da ya kawo sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa mutane sayyada wa sai samu a zuwa da biyu a kan wani abu da haka sai ya sa hannu ya abu shi ne a fasara malai ne cewa sai da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ana shabar miki da shi sai sa sahabbai ba su damu ba har ma suna son haka.
Mala ya sa hannu ba tare da sun ce masa bismillah ba? Kamar haka. To, me karin bayani? Ya ce abinci ne ana ci, sai wani ya zo ba ai da shi ba, me zai sa hannu? Shi ne ta'amul hujja'a, har ya kawo hadisi. Haka ne?
Amma ba haka ba zai yi nan wani abu ko da baya so ya yi magana ma
sai jin dadin sa ka zo ka hada to aka ce maku wannan shine abin da
akwai abubuwa guda biyu ne anan tsakanin bayanin da kai da bayanin da kai kai akwai ta'arifi akwai hukunci mu abin da muke tambaya ta'arifi me ta'amul huja'a huja'a shine bazata ko abincin bazata wala ba'sa bi ta'amil huja'ati ta'amul huja'a shine kamar da aka yi bayani ka zo ka tarar da mutane suna cin abinci kai ba kai tsammani za ka same su a wannan yanayin ba su ba su yi tsammanin wani zai zo ba kai ma ba zata ne a gurinka su ma ka tarar da su a wannan yanayi ba zata ne su ma a gurinsu zuwanka ba zata maganan da Walid ya yi kasa hannu da sauransu da wanda wannan hukunci ne ba shine ta'amul huja'a ba ƙari ne akan ta'arifi ta'arifi shine ta'amul huja'a ka zo ka tarar da mutane suna cin abinci ba zata baka tsammani za ka same su a wannan yanayi ba su ma ba sa tsammanin wani zai zo ya same su a wannan yanayi to idan ka zo ka tarar da mutane baka tsammani za ka same su a wannan yanayi sai ga ka zo sun kewaye kwano suna cin abinci to ya matsayin cin wannan abincin ba a tsara da kai ba ba a yi tsammanin za ka zo ba kila sun guya a wani guri ne sun sayi tsere da kaji suna ci su kadai kar wani ya gani da karambaninka kawai sai ka zaga ka shigo gurin kaga anan ya matsayin cin abincin wacin wannan abincin dama abu na farko idan ba su baka izini ba zai yi ba idan ba su baka izini ba ba maganan ka tsuguna ka ci zaka ci abinci ba daidai bane an fahimta wannan matsalar iya abinda na gani Ibn Abdulbar ne ya kawo ta kuma daga cikin malaman malikiya a cikin al'utubiya ya kawo utubiya littafin na malikiya Muhammad al'utubiya rubuta wanda Imam Ibn Rushd ya yi wa littafin sharhi cikin littafinsa al-bayan wa tahsil na da wajen mujalladi ko 20 ne littafin na mazhabar malikiya to na ga littafin a wannan littafin kafi da kuma sai al-bayan wa tahsil ina ji irin su mawahib al-jalil ne da sauransu ina ga wasu littafin malikiya sun kawo sai kuma hadisin da mala ya kawo hadisin Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya soko daga kan dutse ya biya bukata ya soko daga kan dutse sai ya tarar da sahabbai suna cin dabino sai suka cewa manzon Allah bismillah fa da'awnahu inji Jabir sai muka kira shi muka ce masa bismillah manzon Allah ya zo ya ci dabino tare da su anan Imam Abu Dawuda ma ya kawo babi yace babu ta'amil huja'ati babu ta'amil huja'ati kaga su Jabir ba sa tsammani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito ta nan inda suka zora ba su san manzon Allah yana nan ba sai ga manzon Allah ya fito ya sauko daga kan dutse sai suka ce masa bismillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya ci to saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa idan ka tarar da mutane ka zo gurinsu ba zata suna cin abinci idan suka ce da kai bismillah ya halatta me ka ci inda su suka baka izini amma idan ba su baka izini ba izinin iri biyu ne idan ka san al'adance ka zo na ba su damu ba haka al'adan garinku in ka zo mutane suna cin abinci kawai kamar ka wanke hannu ka shiga ba damuwa iznu urfi ko bisa kaga alamu ko kuma sarahatan su ce maka bismillah amma ka san ba sa so ka yi tarayya da su kuma ba su baka izini ba to bai kamata ba daidai bane don wannan duki abinci shi ma malun ne dukiya ce tunda ana sayarwa ko ba a sayarwa dukiya ce bai halatta ka ci abinci mutane ba tare da izinin su ba an gane to shine malam yake cewa wala ba'sa babu laifi bi ta'amin fujaati a ci abincin bazata ka zo ka tarar da mutane suna cin abinci baka tsammanin za ka same su a wannan yanayi ba su ma ba sa tsammanin wani zai fito musu zai zo musu a wannan yanayi suka ce maka bismillah babu laifi ma'ana ya halatta wala ba'sa ma'ana ya juzu ya halatta babu laifi idan suka ce maka bismillah a kaci to bayan ibn Rushd ya kawo maganan ibn Qasim da ibn Wahab da aka tambaye su akan ta'amul huja'a ya kawo maganan su cewa idan aka baka izini babu laifi ka ci idan ba baka izini ba kada ka ci wasu ila ibn Qasim wa ibn Wahab duk almajiri imam Malik ne an ta'amul fuji'ati dangane da abincin bazata hal balagaka fihi shay kowanne su aka tambaye su akwai abin da ka rawaito akwai abin da ya isa gare ka na ilimi na hukunci ya gasha rajulul qauma mutun zai zo ya tarar da mutane wa hum yaakuluna su suna cin abinci fa yad'unahu sai su kira shi ya ci abincin hal yaatihim zai je musu ya ci abincin ne faqala ibn qasim da ibn wahab duk almajiri imam malik ne suka ce hasanun jamilun an yujibahum idha da'awhu yana da kyau ya amsa musu idan suka kira shi ya zauna ya ci abincin wa in ghashiyahum idan yazo ya tarar da su wa lam yad'uhu basu kira shi ba fala ya'kulu lahum shay'a kada ya ci musu komai kazo suna cin abinci suna cin kaza suna cin nama suka kalle haka suka ci gaba da cin abincin su kai kana tsaye a kansu to karka ce ina jin yunwa kaza kaza ka zauna ka ci abincin su an fahimta to shine ibn Rushd baya ka wannan riwaya a cikin litabus al-bayan wa tahsil yake sharhi yake cewa wato wannan ya kamata mutum yayi aiki da abin da ya bayyana daga halin mutanen daga fuskar su yake cewa idan ka zo ka tarar da su a wannan yanayi suka ce maka bismillah ka tsaya ka duba bismillah da suka faɗan nan yaya suka faɗe ta idan ka ga a fuskar su suna faraha suna farin ciki da zuwanka suka ce mana bismillah 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 sun nuna ma ka ci abincin zai faranta musu rai babu damuwa yace wannan mustahabbi ne ka ci wannan abincin sun ce maka bismillah da yaddar su kuma suna so ka yi tarayya da su an fahimta yace ma idan suka ce maka bismillah sai ka tsaya ka karanci fuskokinsu sun baka izini ne saboda kunya ba yadda suka iya tunda ka gansu amma hakikani al'amari ba sa so ka yi tarayya da su yace a wannan yanayi makruhi ne ka ci abincin tunda ba da a cikin zukatansu babu yadda kuma ta yaya zaka san abin da ke cikin zukatansu za ka alamu wai misali kana zuwa kana tsaye wane bismillah bismillah suka fara mamatsawa wane zo wane zo kaga wannan me sun yi farin ciki da zuwanka amma kana zuwa ka ce assalamu alaikum can tukunna sai wani ya kalle ka wa alaikum assalam to kaga tukunna ka ce malam ba za ka zo ba ne ba za ka zo ba ne kai wannan izini ne amma me to in ka fahimci a mu'amala yau da kullum abin da mutum yana so da baya so za ka gane in ba za ka ƙi ba saboda haka yake cewa idan sun baka izini kuma ka fahimci alamar yadda sai ka sa hannu ka ci abinci amma ko sun baka izini in ka fahimci kawai dan ba yadda suka iya ne ka zo ka tarar da su ba su da wani zabi suka ce bismillah kuma akwai alamar damuwa tare da su ka ce jazakumullahu khairan Allah saka da alkhairi jazakumullahu khairan sai ka juya ka tafi yanka a gane sai yake cewa hali na uku idan suka baka izini ka kasa fahimtar shi da yadda ko babu yadda yace anan ba mustahabi bane kaci ba makruhi bane kaci ja'iz an fahimta hali uku ya kawo hali na farko sun ce ma bismillah sun baka izini kuma akwai alamar yadda sai me wannan mustahabi ne kaci dan idan baka ci ba baka faranta musu rai ba ko ba ka bane tunda suna so ne ka ci idan baka ci ba baka faranta musu rai ba ko hannu dai zaka sa ka cire ya kamata ka faranta musu rai idan suka baka izini ka fahimci babu alamar yadda to anan me zai faranta musu rai ka ci ko ka bari ka bari ka bari ka faranta musu rai hali na uku sun baka izini amma baka gane cewa akwai yadda ko babu yadda baka sani ba anan ya rage naka in kaga dama ka ci in kaga dama ka bari an fahimta wannan shine fiqhu kaga malam a dunkule ka yace wala ba'sa bi tu'am bi ta'amil hujaati kaw yawji amma ga tafsilin da ibn ya ibn rushd al-jadd ba al-hafid ba ibn rushd al-jadd kuma ga hadisin Jabir wanda Imam Abu Dawuda ya rawaito Imam al-Khattabi wajen sharhi ga wannan hadisi na Jabir a cikin littafinsa Ma'alimus Sunan Ma'alimus Sunan na Imam al-Khattabi yayi wa Sunan Abi Dawuda ne sharhi sharhi ne mata matsakaici an gane shi ma yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa idan ka zo ka tarar da mutane ba zata suna cin abinci to idan suka baka izini to kuma ka fahimcewa da yaddarsa kuma yana so ka ci abincin to yana da kyau ka ci abincin an gane amma idan kaga cewa wato cin abincin zai takura masa ya baka izini ne yake cewa idza faja'ahu ad-dakhilu alayhi istihya'an minhu la ijaban lahu ya baka izini ne dan kunya ba yadda iya amma ba dan yana so ba yace abin da ake so kada ka ci kamar yadda Imam Ibn Rushd ya ce an fahimta duk anan sun lura ne magaran tafsilin da Ibn Rushd yayi da bayanin da Imam Al-Khattabi ba nasi bane ijtihadi ne amma an gina shi ne akan ka'idoji na shari'a ma'ana kada ka ci abincin mutum kada ka taba dukiyar mutum ba da yaddarsa ba an gane shi ya maka izini amma da in ka fahimci akwai damuwa tare da shi kada ka taba duk kiyaye haƙƙi ne kada kai abin da zaka takura wa dan uwanka an fahimta kuma in abin ya zama zai faranta masa rai kai abu zai kawo masa damuwa kada kai duk da ana nuna mana wata tsari na addinin musulunci yadda za a yi a zauna lafiya inda za a bawa kowa haƙƙinsa inda ko da kaɗan ne ko abu ya yake kada ka jawo wa dan uwanka musulmi damuwa kaga mutum fa ya furta da bakinsa bismillah amma idan ka fahimci akwai damuwa kai dattako duk da cewa in ya baka izinin idan ka ci ba kai laifi ba amma duk da haka ka sa shi me damuwa to ba a so ka sa shi damuwa an gane to wannan shi ne malam ya kawo wani ƙaidi wanda su Ibn Rushd ba su kawo ba ya ce malam yurtasad matuƙar ba tsayawa aka yi aka jira aka dakata ba malam yurtasad matuƙar ba jira aka yi ba misali ka san wasu mutane akwai lokacin da suna cin abinci sai ka zo kuso da gurin ka tsaya kafin ka karo so gurin ka tsaya kana jira kana duba time lokacin nayi sai ka zaka ce assalamu alaikum kaga wannan jira kai ka tsaya ne ka jira sai da aka kawo abincin sai ka fito musu to idan kai haka ko sun baka izini ba daidai bane baka kyauta ba wala ba'sa bi ta'amil hujjati ma lam yurtasad matakar ba a tsaya an jira an dakata ba inna rabbaka labil mirsat jira kenan ka tsaya ka jira ka san lokacin ka buya can gefe ka tsaya daga nesa kana jira lokacin nayi kawai sai ka zo ka ce assalamu alaikum to ne baka yi dattako ba amma haka kawai ba jira kayi ba dalilin ne yasa ka zo baka san ma suna cin abinci ba baka san lokacin cin abincinsu ba kawai ka zo ka tarar da su to anan suka ce ma bismillah kuma kaga alamar yadda tare da su babu laifi ka ci wannan abincin an fahimta sai ki ce wa ta'amun nuhbati idha azina fihi sahibuhu wa dhalika nahu ma yunthuru ala ru'usi as-sibyani wa fil a'rasi wal khitani wa ta'ami ke wa ta'amini ba wa ta'amu ba nace wa ta'amuku wa ta'amini wala ba'sa bi ta'amil fujati ma lam yurtasad wa ta'amin nuhbati ma'ana wala ba'sa bi ta'amin nuhbati ma'tufin ni ala bi ta'amin farqu ma'ana wala ba'sa bi ta'amin nuhbati an nuhba shine kwace a kwace abu da karbi shine nuhba وطعام النهبة وطعام النهبة ما أنا أبنتين قواتي تما أنا بقواتي أكي نفيبا ما دليلي إذا أذن فيه صاحبه إذن ما أبنتين يبعد إذن أنقاني يتبت أحديثي حديث بخاري حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة ماذا أن لا يهنى أي قواتي ka kwace dukiyar wani da karfi ko abincinsa ko dai wani abinsa da karfi ba da izininsa ba manzon Allah ya hana wannan haramun ne dan akulu amwalin nasi ne bil batil an gane to anan abin da malam yake nufi abinci da ake watsawa kamar da ya bada misali wa zalika wannan nahu ma yunthur irin abin da ake watsawa ala ru'usi sibyan akan yara an gane wasu mutane suna haka in yara suna tafi yara da yawa sai mutum ya zo da minti ya watsa musu bai kun ya ba su daddai a hannunsu in ya watsa musu yaran kokowa za su yi abinda ya suka in ya watsa galibi a kasa suke zubewa sai ana kokowa a zo a dauka wani yana kan wani wani ya ture wani an gane kaga wannan kamar me kamar yayi kama da me kwace saboda kowa zai tsinci zai dauki abinda ya fadi da me da karfinsa wanda yafi karfi yafi samun me da yawa kaga ya kama da me kwace amma ba kwace bane tunda shi wanda ya watsa muku da izininsa ne ko ya zo ne tarar da ku sai ya watsa muku abinci ne ko menene ko kaya ne wanda yafi karfi sai zai samu da yawa to za a yi turere ne ya za a yi amfani da karfi ya yi kama da kwace to shine malaki cewa ta'am annuhba amma ba kwace bane tunda akwai izini wa nahu wa zalika nahu ma yunthuru ala ru'usi sibiyali za watsa wa yara wa bil a'rasi in abinda ake watsawa a lokacin biki wasu mutane suna haka ana watsa abubuwa wani tsari har ana watsa mai kudi shine yirne ko kamar siyasa suke yi yirne an gane sai watsa kudi ai kokowa a dauka ko abinci ai musamman almajirai za a sai wani abu a watsa ai kokowa a dauka wal khitani ran da aka yi kaciya an yi kaciya galibi akan tara jama'a ayi buki a ci abinci a watsa abubuwa a raba ake wuta da sauransu to irin wannan ko ran da aka yi kaciya ko a wurin buki ko a wani guri abinda aka watsa mutum yazo ya watsa muku wani abu to kuka yi kokowa kokowa kuka dauka kuka nuna karfi kuka dauka to abinda ka daukan nan abinci ne ko wani abu ya halatta babu laifi amma yaushe idza azina fihi sahibuhu shi wanda ya watsa da yaddarsa ya bada izini to kaga anan ya halatta ka ci wannan din a gane abubuwa guda biyu ne a nan watsa wannan abu ya hukuncinsa kusan jumhur ulama sun tabbata wannan suka ce makruhi ne wannan banda hanafiya suka ce makruhi ne ka zo ka watsa mutane abu su dauka ba a son wannan ba haramun bane amma ba a so na farko suka ce yayi kama da kwace wanda manzon Allah ya hana tunda ba kwace bane da izinin ka amma in ka zubar wani zai zai wani makila ya dora hannunsa akan wani abu wani zai zai ture shi ya dauka wanda ya fi karfi ka gane sannan kuma zaka sa mutane sai kokowa kila wani ya ji rauni an gane kila wani ga wani a gabansa ya sa rai zai dauka wani ya sauri ya dauka sai ya ji haushin wannan to shi yasa ba a so a yi wannan din in zaka ba mutane abu ka zo ka ba su hannu da hannu wanda ya samu shikenan wanda bai samu ba shikenan amma ka watsa musu makruhi ne jumhur ulama suka ce ya kuma in aka watsa ka je ka dauka ya matsayinsa makruhi ne ba haramun bane malaki ce wala ba'sa bi ta'am al-hujaa ma lam yurtasat wa ta'am an-nuhbati idha adhina fihi sahibu ya halatta amma duk da ka makruhi ne saboda akwai kokowa wani kila ya ji rauni sannan kuma yayi kama da kwace kuma malamai suka ce akwai rashin mutunci a ciki akwai zubar da mai mutunci a ciki ku yi kokowa akan abinci ku yi kokowa akan naira 500 da aka watsa ko naira 500 manya da ku kaga ba dadi akwai zubar da mutunci makruhi ne amma idan zai kai ga haddasa fitina idan zai kai ga rasa rayuka zai zama to haramun makruhi da suka faɗa idan wani abu haramun ba zai faru ba amma idan wani abu haramun zai faru kila wani ya rasa ransa ko za a zubar da mutunci ko za a yi zage-zage ko za a yi fada zai iya zama to haramun amfani an gane to wannan shine maganar ya halatta amma makruhi ne yin wannan din wa ta'amin nuhbati abincin kwace idan adina fi sahibihi idan mai abincin ya ba da dama an kira kwace ne saboda ya kama da kwace amma in hannun mutum mai dukiyar mai abincin ya ba da izini wannan ba za a ce masa kwace ba sai malam ya ba da misali wa zalika wannan ma'ana ta'amun nuhba kenan wa zalika wannan ta'amun nuhba ake nufi nahu kamar ma yunzaru irin abin da ake watsawa ala ru'usus sibyan akan yara ake watsawa yara misali ya bayar ba sai abin da ake watsawa yara ba manya ma ana watsa musu aiko ba sai yara ba misali ne malam ya bayar yake wa zalika nahu kamar bai takaita akan yara ba ko manya wa bil a'rasi ana buki ana aure akan watsa abubuwa wal khitan ana bukin kaciya akan watsa abubuwa to in shi wanda ya watsa abun ya yadda babu laifi a dauka amma makruhi ne ba a san wannan saboda akwai zubar da mutunci akwai zubar da mutunci a ciki to shi ne ke wakilba fi karahiyatihi malaki cewa shi na riga malam masallaci ne ko na riga liman masallaci wakilba an yi sabani fi karahiyatihi wajen karhancinsa shin a dauki wannan makruhi ne ko ba makruhu ba wasu suka ce makruhi ne wasu suka ce ba makruhi ba amma karahan ta fi karfi gaskiya to shine malaki watanazzuhu anhu nisantar wannan aula ya fi dacewa walaysa bi haramin ba haramun bane idza taba nafsu sahibihi idan ran mai dukiyar ransa ta yadda da wannan idza taba nafsu sahibihi bihi idan ran mai dukiyar ya yadda da wannan ya watsa muku ba haramun bane amma nisantar wannan yafi saboda akwai zubar da mutunci kila za a ji rauni wannan zai kawo kiyayya da sabani tsakanin mutane an fahimta sai malam ke cewa wa man ra'a qazalatan ko qazatan fi ina'ihi falyuhriqha wa la yanfukha wa man ra'a duk wanda ya gani qazatan alqazatu shine abin da yake farawa cikin ruwa dan yayi ko dan tsinke duk abin da zaka gani cikin ruwa wanda zai hana ka shan ruwan galibi idan ka dauki ka zuba ruwa a kwano ko a kofi kana sha sai ka tarar da duk wani tsinki ko wani abu yana yawo a cikin ruwan to hankalinka ba zai kwanta ka sha wannan ruwan ba ko ka sha wannan abun ba an gane to shine malaki cewa umar ra'a qadatan duk wanda ya ga dan yayi ko wani tsinki ko wani abu fi ina'ihi a cikin kwanon shan ruwa a cikin kwanon da yake shan ruwa a ciki falyuhriqha ya zubar da wannan qadadu wala yanfukha kada ya hura da bakinsa kada ya hura yana fufu haka in yayi gefe ya ci abinci ya sha ruwan a'a ya karkatar da kwano har wannan abin ya zubar da shi tare da ruwa shikenan sai ya ci gaba da shan ruwansa ba so mutum wato ya hura a cikin ruwa saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Tirmidhi da Ahmad da Imam Malik a cikin Muwatta suka rawaito wani mutum yake cewa yake cewa manzo Allah fa inni ara al-qadhata fi idan naga wani abu a cikin ruwa ya zan yi sai manzo ya kala fa ahriqha ka zubar da wannan abun kada ka hura wannan ruwan sai yake cewa wala yanfuhu ahadun fi ta'amihi kada wani ya hura fi ta'amihi abincinsa wala sharabi nafku hura wa ake cewa ku ko yana wani suna busawa ai wannan mun ba busawa ake busawa daban ne hurawa dan ya huce ba in yana zafi in kuma wani abu ne ka hura shi ya gefe kar ya zo kusa da bakinka in ruwa ne kuma abinci ne akwai zafi ka hura ya sanyi wala yanfuku ahadun fi ta'amihi kada wani ya hura abincinsa wala sharabihi ko abin sha abinci yana da zafi ka hura ko abin sha yana da zafi ka hura an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a hadisin ibnu abbas wanda imamu tirmidhi da ibnu maja suka rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha ya hana an yutanaffasa fil ina'i ay numfashi a cikin abinci aw yunfakha fihi ko ahura abinci yana cikin kwano mutum ya hura da bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an gane kuma akwai bangaren kiwon lafiya a ciki wasu malamai suke ce kuma malamai suke cewa tayu wato musamman in ya zama na abincin ko kwanon in ka sha wasu za su sha ba mamaki wani gwari ya fito daga bakinka ko wani abu ya fito daga bakinka ya fada cikin abincin ko ya fada cikin kwanon ruwa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani alama ce kuma ta kazanta wani yana ganinka ka hura sannan ka bashi wani ba zai iya sha ba ko ba ga bane kila idan ya ji kunyanka kana sama da shi ne ya sha amma abun me yana damunsa a ransa to shi yasa ba a son wannan to ana gudun kar wani abu ya fito ko dan yawo yawo daga bakinka ya fita wato ya fada a ciki wasu malamai suka tattauna illar shine kada wani abu ya fito daga bakinka ya fada cikin abincin ko ruwan shi yasa manzo Allah ya hana ko ko hura abincin saboda akwai wulakanta abinci don wulakanta abinci ne manzo Allah ya hana dan kada ka wulakanta abinci ne manzo Allah ya hana koko dan kada wani abu ya fito daga bakinka ya fara cin abincin ko wari mai ko wari ya fito daga bakinka ya taba ruwan ko abincin suka ce idan dan wulakanta abinci ne ko abincinka kai kadai kake ci ruwa kai kadai kake sha bai kamata ka hura ba domin idan ka wulakanta abin sha ko abinci amma dan gudun kada wani abu ya fito ya fada a ciki ne in kai kadai kake sha ka hura wani abu ya fito ya fada cikin ruwan dama daga bakinka ne ya fito ka sake shaka kayanka babu damuwa haka wasu malamai suka ce amma wani ijtihadi ne ba nassi bane manzon Allah dai ya hana a hura abinci ka tsaya daga nan ko kadai kake sha ko da wasu kar kai wannan din tunda manzon Allah ya hana don wata maslaha ce manzon Allah ya hana an gane wala yanfuhu ahadun fi ta'amihi wala sharabihi wala yatanaffas fi ina'in yashrabu minhu kada mutum ya numfashi a cikin kwanon da yake shan ruwa ka sa baki kwano ko kofi ka sa baki kana sha numfashi ya kama ka ka numfasa a ciki kada kai wannan din saboda hadisin Abu Qatada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shariba ahadukum idan ɗayan ku zai sha ruwa fala yatanaffas fil ina'i kada yi numfashi a cikin kwano ko wannan ladabi ne muhimmi domin kana numfasawa a ciki ba maki wasu abubuwa su fito daga hancinka su fada a cikin wannan ruwa musamman idan ruwan wasu suna sha wasu za su sha idan zaka sha zaka ba wani ya sha kana numfasa a ciki ba maki ba ka da lafiya an gane to sai a sanadiyar numfasawa da kake a cikin wannan kwano rashin lafiya ya koma kai in fact wato ruwan wato cuta ta shiga ciki wani ya sha ya kamu da cuta an gane saboda haka sai mutum ya numfasa da ya sha ruwa da numfashi guda uku wannan shine abin da ake so kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Anas kamar da hadisin Anas yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tanaffasu fi sharabi thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in yana shan ruwa yana numfasawa sau uku ya sa bakinsa ya sha ya daga ya numfasa ya sa karo na biyu wato ya sha sannan ya daga ya numfasa ya sa karo na uku ya sha ya daga ya numfasa an gane kuma manzon Allah yake cewa yin wannan arwa ya fi kashe kishiruwa ka sha kaɗan ka daga ka sha kaɗan ka daga ya fi kashe kishiruwa wa abra ya fi zama lafiya wa amra kuma ya fi daɗi me kun ka sa a numfashi ɗaya ko riba ka numfasawa cikin kwano ka sha ruwa a numfashi ɗaya har ka ƙoshi ka daga kwanon to amma ka sha kaɗan ka daga ka sha kaɗan ka daga har ka sau uku wannan ya fi zama lafiya ya fi kashe kishiruwa sannan ya fi daɗi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Anas yake cewa fa ana atanaffasu fi sharabi thalatha ni kuma idan ina shan ruwa to ina numfashi har sau uku kafin in gama shan ruwa an gane wannan bai nuna cewa bai halatta mutum ya sha ruwa a numfashi ɗaya ba matukar baka numfasawa a cikin me kwano amma ka rike numfashi ka kana ta sha akwai cutarwa ko zaka iya gara me sai da in ya zamana zaka sha ruwan kaɗan ne ba za ka buƙaci har ka numfasa ba ko dan kaɗan kurba haka kaɗan sai ka aje kaga wannan ba buƙata sai ka yi sau biyu sau uku dama kaɗan zaka sha amma idan zaka sha da dan yawa har zaka buƙaci ka yi numfashi ya halatta ka sha da numfashi ɗaya amma abin da ya bi kana ɗagawa har sau uku ko sau biyu kana numfasawa ya fi dacewa malam yake cewa fa in ghalabahu an-nafsu idan numfashi ya rinjaye shi nahal ina'a an fihi yanisanta kwano daga bakinsa nahal ina'a yanisanta kwano an fihi daga bakinsa fatanaffasa sai numfashi thumma ada ilai sannan ya koma ga shan ruwa an gane shi ma a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya zo wannan mutum yake cewa manzo Allah ya rasulullah inni la arwa min nafsin wahidin ni bana koshi bana iya shan ruwa ya ishe ni da numfashi daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi fa abini qadaha an fika thumma tanaffas ka sha ruwa idan ka buƙaci numfashi ka nisanta kwano ko kuriyar daga bakinka sai ka numfasa sannan ka saki komawa ka sha ruwan an fahimta almuhim dai idan mutum zai sha ruwa kada ya numfasa a ciki idan ya buƙaci ya numfashi ya daga kwanan ya numfasa sannan ya sake dawowa kai koyi da manzon Allah kuma wannan mataki ne na kiwon lafiya likitoci ma suna tafadin wannan amma kafin likitoci su gane wannan kafin shekara 1400 wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah ya faɗi wannan to hatta likitan zamani ya zo ya tarar da wannan akwai amfani saboda haka wanda zai nuna maka ashe duk hukunci hukuncin shari'a sawa'un ilmi zamani ya gano akwai amfani ko bai gano ba akwai amfani ga dan adam malaki ce wa yukrahu akulu at'am al-harri jiddan wa yukrahu anki makruhi ne akulu at'am al-harri cin abinci mai zafi jiddan sosai wanda zai kona ma baki illa liman la yajidu sai daga mutumin da yake la yajidu baya samu linarihi massan baya jin zafin wutan baya jin zafi ina mutane iri iri ne wani zafi kadan yana damusa wani zafi da yawa yanayin halittar jikinsa baya damuwa illa liman la yajidu linarihi massa sai ga mutumin da yake baya jin zafin wutan to shi wannan ya halatta babu damuwa yace dama abinda ba a so anan cutarwa ita ce ba a so kan gane hadisin asma yar sayyidina abubakar wanda imam ahmad da imam darimi suka rawaito ita asma'u idan ta yi sari me sari mun bayyana satin da ya gabata ko a karatun da ya gabata shine gurasa ko za a yayyanka a zuba miya a kai ko a zuba ruwa ko madara a kai shine sari idan ta yi sari ita asma kuma ta zuba ruwan zafi gattathu shay'an hatta yadhhaba fawruhu to sai ta rufe kwanon sai ta bari sai idan zafin ya huce an gane take ci thumma taqulu sannan take cewa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa innahu a'zamu lilbaraka wala yafi albaraka kace abinci da zafi da yawa kana jin zafin ba albarka a ciki amma ka bari ya dan huce kace abincin babu zafi yafi albarka albarka ta wajen kiwon lafiya albarka ta rashin cutar da jikinka albarka ta fuskar samun nutsuwa kana cin abinci da zafi ina nutsuwa babu nutsuwa to amma in ka bari ya dan huce kana ci asanaki ko ka samu albarka samu kwanciyar hankali an gane wa haqqu at'ami haqqin abinci an yusammi Allah tabaraka wa ta'ala ya kama sunan Allah akiluhu shi mai ci inda ibtida'ihi yayin da zai fara cin abinci an gane wa haqqu at'ami haqqin abinci akwai hadisai da suka zo akan wannan daga cikin hadisin Umar bin Abi Salama hadisi shahararre ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ka kama sunan Allah samillaha ka kama sunan Allah hadisin Bukhari da Muslim sannan a hadisin Aisha wanda Imam Abu Dawuda da Imam Tirmidhi suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza akala ahadukum falyadhkur isma Allah idza akala ahadukum falyadhkur isma Allah idan ɗaya ku zai ci abinci ya fara da sunan Allah ya kama sunan Allah ya ce bismillah ya ci abinci wa haqqu at'ami haqqin abinci wasu malamai suka ce wajibi ne maka fadi bismillah Imam Ibn Qayyim yake cewa was sahihu wujubu at-tasmiyati inda al-akl zan ce mafi rinjaye a gurin sa wanda shi ya rinjayar yace wajibi ne kace bismillah kafin ka ci abinci amma jumhuru suka ce mustahabi ne ba wajibi ne ba domin wannan min babil adab babi ne na ladabi to irin wannan abin da har wasu malamai suka ce wajibi bai kamata musulmi ya saka ci a kansa ba an gane kuma ba sai abinci ba hatta abin sha nasi yazo akan abinci ya gulam samillah wa kul bi yaminika idza akala ahadukum falyadhkur isma Allah to malamai suka ce abin sha ma haka ne madara za ka sha juice za ka sha ruwa za ka sha ka ce bismillah domin babu bambanci tsakanin abinci da abin sha to mai ce fa'idar fadin bismillah wannan tambayar na ji satin da ya gabata wani ya tambaya ko a hadisin Hudhaifa yake cewa wato yace idan an kawo abinci ba mu sa hannu sai idan manzon Allah ya sa hannu saboda girmama manzon Allah wanda kuma ka'ida ce girmama na gaba sai babba yayi kafin saura ayi sai kike wata da aka kawo abinci kafin manzon Allah ya sa hannu sai ga wata yarinya ko baiwa ta zo a guje kamar ana ture ta da gaggawa a gaggauce ta zo tana so ta ajiya ta sa hannunta a cikin abincin sai manzon Allah ya rike hannunta sai kuma ga wani bakawai balarabe ba wani bakawai ba balarabe wani bakawai thumma jaa arabiyyu ga wani bakawai shi ma kamar ana tura shi kamar ana turin sa kamar tura shi ake shi ma yazo a gaggauce yana so ya sa hannunsa a cikin abincin sahabbai suna zaune suna jira sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu kafin su sa hannu sai ga wannan yarinyar ko baiwa ta zo a guje tana ta sa hannu sai manzon Allah ya rike hannunta ta sai ga kuma ga wani bakawai shi ma ya zo a guje a gaggauce yana so ya sa hannu cikin abincin sai manzon Allah ya rike hannunsa an gane sai manzon Allah ya ce inna shaytana shaytan yastahillu at'ama zai halatta abinci Allah ya zikara sunallahi alai idan ba a ambata sunan Allah a kai ba duk abincin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba aka fara ci to shaidan ya samu abinci an gane to shine sai manzon Allah ya ce wa inna ma jaa bi hadhihi aljariyati liyastahilla biha shaidan shine ya tura wannan yarinyar domin ta zo kafin manzon Allah ya ce bismillah ya sa hannu sai ya turo ta ta yi sauri ta sa hannu ya samu abin da zai ci sai manzon Allah ya sauri ya rike hannun wannan yarinyar sai manzon Allah ya ce akhastu bi yadiha sai na ya rike hannunta to bayan ya rike hannun wannan yarinyar sai kuma ya sake turo wannan bakawayen bakawayen ya zo yace a gaggauce Huzaifa yake ta kamar ana tura shi inda zaka san cewa aikin shaitan ne inna shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam kamar da jini yake gudana haka yake gudana a jikin mutum shi shike tura shi a gaggauce yazo sai manzon Allah shi ma yace fa akhastu bi yadihi sai ya rike hannunsa manzon Allah yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah da raina ke hannunsa inna yadahu fi yadihi ma'a yadiha inna yadahu fi yadihi ma'a yadiha hannun shaydan din nan na rike shi tare da hannun wannan yarinyar din na hada su na rike ta yi kace ta yaya wani ya fi karfinka al'amari ne na gaibi as-sadiq al-masduq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ahadisi da yawa manzo Allah kita inni ara ma la tarawna inni ara ni ina ganin abin da ba ku gani saboda haka ba abun mamaki a ciki to wani hadisi ya nuna cewa idan ba a faɗi bismillahi ba shaidan me kana cin abinci kana ci tare da shaidan to shi yasa wato hadisin ina ji imam muslim ne ko a hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan ɗayanku ya zo gidansa zai shiga idan ya ce bismillahi shaidan sai ce lama bita da ku ba ku da gurin kwana ka ce bismillahi ka shiga gida da dare to shaidan sai ya ce wa sauran ‘yan uwansa to ba ku da gurin kwana to ya shiga gidansa aka ba masa abinci kafin ya ci abinci ya ce bismillahi shaidan sai ya ce lama bita da kuma wala ta’ama ba ku da gurin kwana ba ku da abinci amma idan mutum ya shiga gidansa cikin dare ya shiga bai ce bismillahi ba shaidan sai ya ce wa ‘yan uwansa ku samu gurin kwana an gane haka nan idan ya zo zai ci abinci bai ce bismillahi ba to sai shaidan ya ce me sai ya ce me kun samu abinci an gane to hikimar faɗin bismillahi shine me a kori shaidan kar ya ci a abinci an gane to wasu malamai suka ce idan mutum zai ce bismillahi hadisi ne muka kawo hadisin na imam muslim ne hadisin da shaidan yake cewa la mabita da kuma la ta'am hadisi na imam muslim wasu malamai suka ce wajen fadin bismillah yana da kyau mutum ya ce bismillah ana ji daga murya musamman idan yana cin abinci tare da jama'a yace bismillah dan ya tunatar da musauran jama'a yace bismillah domin saura su ji to idan mutum ya manta farkon abinci kana Allah Allah ka samu abinci don wani sa'in haka yana faruwa kana jin tsananin yunwa matsananciya kana Allah Allah ko kuma abincin da aka kawo abinci ne mai dadi ka jima baka samu irin sa ba kana gani ka rure sai ka fara ci babu bismillah sai ka dauki roma biyu uku hudu biyar can hankalinka ya dawo jikinka sai ka tuna a ce baka ce bismillah ba sunna ta karantar sai ka ce me bismillah awwalahu wa akhirahu haka hadisin Abu Dawud da Tirmidhi ya nuna daga hadisin Aisha manzon Allah yake cewa idza akala ahadukum idan dayan ku sai ci abinci falyadhkur ismallahi ta'ala yakama sunan Allah fa in nasiya an yadhkura ismallahi idan ya manta bai kama sunan Allah ba fi awwalihi a farkon cin abinci falyaqul yace bismillah awwalahu wa akhirahu an gane to shin zaka ce bismillah ko bismillahir rahmanir rahim usma alamai suka ce bismillah haka yazo annasi bismillahir rahmanir rahim bai zo ba a tsaya anan yafi lada dacewa da sunna usma alamai suka ce zaka iya kace wato bismillahir rahmanir rahim ai karin nan akwai albarka a ciki babu abin da zai hana an gane usma alamai suka ce a ba za ka kara ba saboda riwayat tabarani a hadisin Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqalta faqul hadisin Umar ibn Abi Salama a riwayat tabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce dashi ya gulam idza aqalta faqul bismillah ya gulam idza aqalta faqul manzo Allah bai ce bismillahir rahmanir rahim ba to imam ya sunansa Ibn Hajar shi ma yarin jayar da wannan Imam An-Nawawi yana ganin cewa kamala a ce bismillahir rahmanir rahim amma Imam Ibn Hajar al-Asqalani ce a babu dalili akan wannan kuma Imam Al-Albani yake cewa fahfaz hadha baya ka riwayar Tabarani ya gulam idza akalta faqul bismillah yake cewa fahfaz hadha fa innahu muhimmun wannan muhimmi ne inda man yuqaddiruna sunna ga gurin mutanen da suke kaddara sunna wala yujizuna ziyadata alaiha ba sa halatta kari akan sunna gace bismillah ya wadatar malama maliki amma sun kasu kashi biyu wasu suka ce zaka ce bismillah zaka tsaya wasu kuma suka ce zai yuka ce bismillahir rahmanir rahim wato huka hawo wato al'amuran su akwai ban mamaki imam Zarruq ya kawo cikin sharhin sa na risala yake cewa yace Ar-Rahmanir Rahim wannan ba gurin sa bane ba gurin sa bane yace wali annal akala istihlakun la yasifu ma huwa dhikrur rahma domin cin abinci halakar da abinci ne to bai halatta kace ar-rahma ba rahma tausayi jin kai kana cin abinci ina magana jin kai an gane a kawo abinci ko ka ta lodawa kana sa baki to ina maganar jin kai anan to amma kuma za a yi masa raddi ai jin kai a fuskar da Allah ne ya baka abinci ya tausaya maka ya baka abinci to Allah da ya tausaya min ya bani abinci zan fara cin abincin nan da sunansa wannan ijtihadi ne almuhim abin da yafi dacewa mutum ya ce bismillah ya ci abincinsa yafi dacewa to Allah samu dace lokaci yayi ko ba za mu samu lokaci wa Ahmadu ko ba lokaci sura minti nawa biyu ko uku don muka fara alhamdulillah su ma akwai matsaloli biyu ko uku ina gani gara mu tsaya anan to yana da kyau musulmi ya kiyaye waɗannan wato al'amura na dubba na addinin musulunci na cin abinci na yau da kullum kuma mutum ya karantar da iyalansa da yaransa ƙananan su tashi akan wannan abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu darasa gaba daya. Abinda muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba dayan mu. Allah ya ba mu ibimin amfani. Allah ya wazar mana da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi da sharri. Allah ya shiga tsakanin mu da su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.